Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masaurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 16 ga watan Mayu na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da kasafin kuɗin wannan shekarar ta 2018. Za kuma ku ji cewa Sarkin Musulmi a Najeriya ya sanar da ganin watan azumin Ramadan yau Laraba. Yau muna son mu ji daga gare ku wani kira za ku yi wa ƴan kasuwa da ma sauran jama'a a daidai wannan lokacin. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana. Amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum. Shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya rataba hannu akan kudirin laifukan kwamfuta da yanar gizo da ya zama doka yanzu. Buga labari da ake gani na ƙarya ne yana cikin laifuka da dokar ta haramta wanda za iya cin tara mai yawa da hukuncin ɗauri akan wanda akan mutumin da aka same shi da laifin hakan. Masu sukar dokan sun ce wannan wani yunkuri ne na takurawa kuma an yi dokar ce da zumar hana faɗan albarkacin baki. Dokar bata fayyace irin labarin da take kwatantawa da na ƙarya ba, sai dai cewa ta yi duk mutumin da ya buga labari na ƙarya ko na yaudara ko kuma ya bada bayanan ƙarya ko na yaudara da zumar tabbatar da bayanan su zama gaskiya ya aikata laifi. Duk wanda za a same shi da take wannan dokar zai biya taram da zai kai dala 500,000 ko kuma hukuncin zaman gidan yari har tsawon shekaru biyu ko kuma duka biyu haɗe. Joe Mucheru shine sakataren yaɗa labarai da sadarwa da fasaha na gwamnati. Ya ce ma'aikatarsa ta kwashe shekaru biyu da rabi wurin shirya kudirin dokan wanda aka gabatarwa Majalisar Dokokin Ƙasar kafin daga bisani shugaban ƙasa ya rataba hannu a kai.
There was a push to get this bill in place, especially with some of the nuisance and nuances that come in.
Yace akwai matsin lamba da ake samu akan a fito da irin wannan kudirin doka, musamman ganin irin cutar da ake yi na da wannan fasahar. Wasu mutane suna ganin ba su da kariya saboda miyagun ayyukan da ake yi ta yanar gizo. Wasu ma sun yi asaran kudaden su. Wasu kuma ana rubuta labaran ƙarya ne akan su. Mushiru ya ce wannan dokar tana da amfani ga dukkan waɗannan batutuwa. Shugaban kwamitin tattara bayanan sirri na Majalisar Dattawan Amurka Richard Burr ya ce bincike da kwamitinsa ya yi a kan ƙasar London da ake zargin Rasha da aikatawa a zaɓen shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2016 domin taimakawa Donald Trump ya tabbatar da abin da hukumomin leƙen asirin Amurka suka gano. Ya ce ba mu da wani dalilin musunta haɗin baki tsakanin Rasha da kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump, a cewar shugaban kwamitin ɗan Republican a yau Laraba. Mataimakin shugaban kwamitin na tattara bayanan sirri a Majalisar Dokokin ɗan jam'iyyar Democrat Mark Warner ya yi ba wa hukumomin leƙen asirin ƙasar, yana mai cewa ƙasar London Rasha ta yi tsanani kuma ta yi ƙaimi. Kazalika shugaban Rasha Vladimir Putin ne don kansa ya ba da umarni a shirya wannan ƙasar London da zammar taimakawa Trump ya lashe zaɓe kuma ya saɓa wa Hillary Clinton. Shugaban kwamitin Barr ya faɗa cewa binciken da wato hukumarsa ta yi ya kammala ne bayan kwamitin ya kwashe watanni 14 yana nazari akan cece kuce da fashin baki da ake yi akan wannan batun. Koriya ta Arewa ta yi wata barazanar farar daya cewa za ta janye daga taron koli da Amurka, kuma tana bayyana shakkunta akan dakatar da shirin ta na nukuliya. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya amince ya gana da shugaban Amurka Donald Trump a ranar 12 ga watan Yuni a kasar Singapore, domin kulla yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen shirin nukuliyar Koriya ta Arewa, inda ita kuma Amurka za ta tabbatar da tsaro a kan Koriya ta Arewa kuma ta kawo ƙarshen jan kunni na takunkumin tattalin arziki. Amma a yau Laraba, ƙaramin ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Kim Kyung-kwan ya fitar da wata sanarwa ta kamfanin dillancin labaran ƙasar ta KCNA da ke sukar wato kalamai marasa linzami da mai baiwa shugaban Amurka shawara akan tsaro John Bolton ya yi, cewa Pyongyang dole ce da warga zaɓaki ɗayan makamanta na nukuliya da makamai masu linzami da masu guba kafin ta samu wata diya ko kuma a tabbatar da bukatunta. Ministan ya bayyana takaicinsa ga matsayar da Amurka ta ɗauka, kuma ya ce akwai yiwuwar Koriya ta Arewa za ta janye daga taron kolin Trump da Kim har sai gwamnatin Trump ta tabbatar da adalci wurin inganta dangantakarsu ta hanyar tattaunawa. Kalaman na ƙaramin ministan harkokin waje na zuwa ne jim kaɗan bayan Arewa ta soke wato kai tsaye wata tattaunawa ta yau Laraba, yana nuni da atisayin sojojin haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan an kwashe watanni 6 ana kai ruwa rana akan kasafin kuɗin shekarar nan ta 2018, Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da kasafin kuɗin shekarar bayan ta yi ƙari akan kasafin da shugaba Muhammadu Buhari ya mika mata. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta hada mana rahoto.
The Ministry of Information and Culture, Ministry of Interior, Office of the Head of the Civil Service with the Federation, Auditor General for the Federation, Ministry of Communication Technology.
Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Abubakar Bukola Saraki kenan a lokacin da ya jagoranci amincewa da kasafin kuɗin na bana. Sai dai abin da ya fi ɗaukan hankali shine ƙarin naira biliyan 500 da majalisar ta yi akan kasafin, wanda ya kawo jimla ya zama trillion 9.1 daga trillion 8.6 da shugaba Buhari ya mika wa majalisar tun farko. Sanata Danjuma Goje shine shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi, yayi bayanin dalilin ƙarin da suka yi.
Ba mu ƙara da kanmu ba, mun yi shawara da shugaban ƙasa da sauran makarabansa su executive su muka shawara mu ga kamata a ƙari akan wannan farashi a ƙara dola 6 saboda aka samu ƙarin kuɗi. Wani ƙarin kuɗi aka samu kuma an yi amfani da su ne wajen magance wasu abubuwa da suke damun mutane, misali kamar yanzu ma'aikatan hanyoyi an ƙara mata kuɗi fiye da biliyan 900, an kuma baiwa sabbin jami'o da aka bude a Najeriya guda 12 kuɗi na musamman. Bangaren kiwon lafiya kuma an yi dama, akwai doka da aka yi tun da jimawa wajen shekaru 4 ko 5 da suka wuce, amma ba amfani da dokar nan. An ce a kowane shekara cikin kasafin kuɗinmu kashi 1 cikin 100 ya kamata ya zamana an ba da shi a wajen harkan kiwon lafiya. Ba taba haka ba, to bana mun fara mun ware kuɗi maƙudan kuɗi biliyan 57 wajen harkan kiwon lafiya. Kuma game da neman zaman lafiya da ake samu ma wuraren da ake haƙan mai wato Niger Delta, mun ba da kuɗi wajen biliyan 44 saboda ƙara samun zaman lafiya a wannan ɓangare. Da irin su ne sa abin ya tashi daga tilon 8.6 ya koma tilon 9.1.
Ganin cewa wannan kasafi abu ne da za a yi amfani da shi a daidai lokacin da za a yi zaben shekara 2019, akwai korafe-korafe da wasu ke yi da ya nuna cewa za a iya karkatar da kuɗin a yi siyasa da su. Sai dai Honorable Isa Hassan Muhammad ya yi tur da wannan batun, inda yake cewa
cikin iko wannan a gwamnatin Baba Buhari wannan ba zai yiwu ba, a shi in Allah ya dabare bari a ɗabi kuɗaɗen gwamnati ba a ji a yi kamfen da su. Kun ga irin abubuwan da yake tafiya, kuma ya sha faɗa ko jiya ya faɗa a taron da yana EFCC nan, ya ce lallai ba zai yiwu ba, kuma mu tabbatar ba za a ɗauki kuɗin gwamnati ba, kuɗin da a zartawa talaka a je a wani siyasa da shi. A kullum abin da muke faɗa ba girin girin ba dai ta yi mai nan. Gaskiya magana, muna tura kuɗin masu zartarwa ba sa zartarwa, kuma akwai masu hannuwa gudu a nan ɓangaren zartarwa ko wajen shugaban ƙasa, kowa ya san su da haka. ya kamata su bar ruwa da Allah ya gudu saboda ya tafi sosai saboda mutanen samu a samu walwala. Allah kuma ya taimake mu gaba daya.
Halin yanzu dai za a fara aiki da kasafin ne da zarar shugaba Muhammadu Buhari ya sa hannu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Madina Dauda. Da dumadumin taman samun labarin sanarwar Sarkin Musulmin Najeriya Muhammadu Sa'adu Abubakar akan ganin watan azumin Ramadana yau Laraba. Hakan na tabbatar da gobe Alhamis za a fara azumi a kasar da ma sauran kasashen duniya. Kai tsaye muna tare da wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyinna dake fadar a Sokoto yanzu haka. Malam Murtala kana tare da mu? To me ake ciki yanzu haka a Sokoto?
To Ali Abdullahi da muke magana da ke cikin al'ummar cikin musulmi ya fara sanarwa na ranar watan azumin Ramadan kamar yadda aka saba. Ya ba da sanarwa da na cewa yau ranar da ranar 29 da watan Shaban wato kuma isi da ranar da farko ta ranar wata kuma an duba kuma an gani kusan a garuruwa da dama kusan da ko ina na faɗin Najeriya kamar da kudanci da arewacin Najeriya da ma ko ina akan aka yi ba da sanarwar cewa a gobe in Allah ya kai yake ranar daya da watan Ramadan kuma ranar farko da musulmai a duk faɗin Najeriya za su tashi da azumin watan Ramadan. Wace ne kamar yadda aka saba ya yi amfani da wannan dama ya ba da ƙarfi sosai na cewa ya kamata wato al'ummar musulmi su yi koyi da koyarwa ta azumin watan na Ramadan wurin kyautatawa juna ta yadda za a samu zaman lafiya a Najeriya da musulmi tsakanin musulmai da musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba.
To a Najeriya ko akwai waɗanda suka fara azumi yau Laraba?
Eh to dama ke san wannan al'amari abu ne da yake dawa akan irin wannan safani a kudu wannan lokaci wato duka akan samu daga kasa da kasa muna ga da nani a wasu kuta ma ga kasa ya ko ba a fara ba ba za a rasa sun da suka warki da su ba a yi tun a shura a wasu kuta ko da shi kuma irin kan da gure ne da ba ta cewa.
To malama Malam Murtala lokaci ya daga mana hannu kaji sautin injiniya ya shigo dan haka zamu dasa aya anan sai kuma mun sake neman ka wani jikon mun gode. To masu sauraro kun dai ji abinda wakilan sashen Hausa ya fadi daga Sokoto a fadar shugaban wato Sarkin Musulmi. A yayin da aka wato ake shirin azumin nan wani kira za ku yi wa ƴan kasuwa da ma sauran jama'a a daidai wannan lokacin abinda muke so mu ji kenan daga gare ku sai ku kira ku bayyana mana ra'ayi.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga Kebbi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana Nasiru Muhammad Rikoto area Zuri Kebbi State zone da Kebbi State da Nafi.
To Malam Nasiru muna janka.
Wato ra'ayi na yau tsakanin Allah ina jan kunne ne ga ƴan kasuwan mu especially na nan zuwan. Kina ji na idan lokacin nan mu ran yayi ba sai ga mutun ya sa Ramadan price. Amma idan kika shiga gara ma ki je wurin da ma da shago ki je kaya alhali wai ya sa Ramadan price. Shi haka ra'ayi ka kwanci.
To Ramadan price din yana nufin an yi rangwame ne?
Na'am, ina jin ki.
Kamata yayi a ce Ramadan price din an rage farashin kayan kenan?
Yauwa, malama mai dauda kamata yanzu da an sa Ramadan price sai a ce to an rage. To amma kin ga bai kamata a ce kuma musulmai ne ko ba wai ma wani abin musulmai ne. Kina muna da best friend da sauran su dai ba iyaka.
To Malam Nasir mamman kenan daga Zuru a Kebbi, yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Daga kamfanin fasijaji Kaduna Najeriya.
To muna janka.
Ni wata da Allah ya kira mana shi na watan Ramadan kuma da ƴan kasuwa wanda akwai Ramadan shop za ka gani. To ba ta Ramadan shop za ka ga ƴan kasuwa sun yi wani mugun ne sun sai kayayyaki a baya. Ni yan wata ne an kayar masarufi su ƙara tsada a kai ko su ƙara riba a kai. to ni abin da muke ma kira gare su a Najeriya mata da ina kudin balle har ka je cikin tsaya da ganin ma abu a tsaya a hannunka da tsada yana da kyau ma ka tsaya sai Allah ya sauka maka lafiya kuma da a wannan lokacin da ka je ma shagon wani musulmi da ka je shagon Kirista zaka ga samun kayan da sauki kuma da kyau wani abu musulmi a duka duba abu kuma musulmi wanda zaka ga idan wasu sha biye yi zaka ga kawo wani bonanza suna sai da kaya cikin sauki kuma yana da kyau mai koyi da irin wannan kuma Allah ya sa mai azumi lafiya kuma lafiya ku tashi lafiya Adamu ke kamfanin Fatima Kaduna Jaji Najeriya
to mun gode mallam Adamu yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Niger
eh assalamu alaikum Maryam Dauda
wa alaikum assalamu da wa muke magana a Niger
mallam Aliyu da ku dogon ta cikin jamhuriyar Niger
to mallam Aliyu muna jin ka
abin da an ra'ayi ya bisa ga wannan kamar ɗan kasuwa wanda a lokacin azumi yayi su ƙara ba kaya kuɗi wannan bai dace ba tunda musulunci ne ina in lokaci ya kamata kai abin da kake son ne cikin nan goma dan musulmi su shiga ɗin yan wanga abin da ka saso ga zuwa kan jikka ta kasko tara kuma shi ko gwamnati ta mawo shan ta tsaka cikin da suke musu na haraji sun sana'a su washi an ga rage musu dan talaka su shiga ɗin sai kai cikin musulmi ake da lokacin azumi ya yawo duk shi sai ka kuɗi bai dace ba kuna ganin kirista in sun ga lokacin kirista ba tayi kai cikin da suka saso wannan da tsari kware to in lokacin lokaci yayi sai mota nan sai ka rubuta sai wuri kuɗi ya gode
to mu ma mun gode mallam Aliyu daga Niger yanzu kuma bari mu je Sokoto
assalamu alaikum haji kina magana da Kabiru Abubakar Bulan ya ci shagar local government Sokoto state tarayyar Nigeria
to mallam Kabiru muna jin ka
a to da harko dai ina ce al'umma musulmi ganin wannan wata kuma Allah ya kaddare ya zama hadin kan musulmi haka ina fatar ɗan kasuwa manya da kanana za su duba su ga irin rahama da falala da haji su ma su tausaya ma na kasa gare su masu hannu da shuni su ma ya kamata su yi don Allah su dan taimaka ma na kasa gare su da fatar za a tashi lafiya
to mallam
magana Kabiru Abubakar Bulan yaki shagarin local government
mallam Kabiru kafin ka tafi sauran jama'a kuma fa wani kira za ka yi musu
wato a kenan
sauran jama'a ba yan kasuwa ba
ba sauran jama'a su ma ya kamata ainihin kowa ya san irin falalar da akwai a dage da ibada da addini sau da kafa a daina cin abin nan ba ka bacin haka cin ni za ake ci mishi da Hausa
ka ci hakkin wani ko ka tawaye hakkin wani
sunan wani ya kamata a kawar da cin irin waɗannan abubuwa
to mun gode mallam Kabiru yanzu kuma bari mu sake komawa Kaduna assalamu alaikum da wa muke magana daga Kaduna
wa alaikum assalam malama Maryam kuna magana da Ibrahim Sardaunan Kufe ne daga karamar hukumar Zaria jihar Kaduna
to Sardaunan Kufe na muna jin ka
to ni ina kira ga yan kasuwar Najeriya su dubi Allah wannan wata ne da zamu shiga nan alfarma su taimaka su dubi talaka wannan wanda suke Najeriya su taimaka su sauƙaƙa musu abubuwa ba sai abubuwa ya taru irin na addinin musulunci kuma sannan a tsawwala ma mutane bayan kuma suna bukata ba saboda haka muna kira ga yan kasuwa da Allah don annabi su biji Allah su taimaka ma talakawan Najeriya su sai musu da kaya cikin sauƙaƙi ubangiji ya sa mu gama wannan azumi lafiya Allah ya tashe ku lafiya na gode
to amma mu ma mun gode Sardaunan Kufaina wanda har yanzu dai muna nan a Kaduna mun sake samun wani kira
Hajjia Maryam Dauda barka da yammaci
barka ka dai da wa muke magana
Sunana Murtala ne ina kiran ku daga Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala kana lafiya me ra'ayinka?
To ra'ayina lalle ina ko musulman duniya barka da murnan zabin wannan wata mai alfarma. Allah ya sa mu yi ibadun mu lafiya kuma a karba. Kuma muna kira da shi wannan wata fa ba dole sai ne karfi ba don abinda Allah hore maka ka ce maka mana kusa da kai. Sannan dan kasuwa ba dole sai manya ba. Ko da binan 100 za ka zo ka kulla ya kamata kai sauki kai rangwame Allah ya je ma albarka. Da fatan Allah zai hada mukin albarkar nan da fatan za ku tashi lafiya.
To Mallam Murtala sauran jama'a kuma fa wani kira za ka yi musu?
Su wane ne Maryam?
Sauran jama'a da kai da makwabcinka da iyalanka me ya kamata a yi a daidai wannan lokacin?
Shine na farko dai akwai ma matsaloli tsakaninka da makwabcinka ko abokinka to wannan wata ne fa wanda ko Allah da kansa ya ce ya rufe kofofin azaba. Ya bude kofofin rahama dole kai masa rahama ka tausaya masa ka yafe masa rungumu juna ka taimaka masa da abinci da tufa da sauransu kuma har bayan watan nan ba kuma watan ya kare ba ka dena ka cigaba haka yake so da ma ka cigaba ila yawm alkiyamati Allah ya sa mu dace
to amma mallam Murtala mun gode yanzu kuma bari mu je Taraba a gurguje Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Taraba? Malami ne Taraba, ko kana tare da mu? To ina ga akwai wata ƴar tangarda da wayar malami daga Taraba, kuma ma dai ga injiniya can ya dago mana hannu ya ce lokaci yayi, dan haka zamu dasa aya anan. Mun gode da kiran da kuka yi da shawarwarin da kuka bada, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Mai koyar da Black Satellite wasa Jimmy Kobla ya faɗa cewa ƙungiyarsa ta shirya tsab-tsab cewar ba za ta yadda Algeria ta saka ƙwallo a raganta ba yayin da za su yi karan batta a gasar African Youth Championship da za su yi a Kipco Sports Stadium ranar Lahadi mai zuwa. Haka kuma Edwana Stars ta yi imani za ta yi nasara a kan Raja. Edwana Stars wacce yanzu haka take kasan teburi a gasan zakaru na CAF Confederation Cup ta nuna cewar ta yi imani za ta canza matsayinta domin nasarar da za ta samu a kan Raja Casablanca a karawa zagaye na biyu da za su yi a yau innan. Dan wasan gaba na Kumasi Asante Kotoko Sadiq Adam daga dukkan alamu zai komawa Kumasi Asante Kotoko yayin da ubangidansa Dr. Kuku Frimpon wanda aka fi sani da suna champion kenan yake tattaunawa domin shayar hankalin manajojin klubin din su canza ra'ayinsu na sallaman dan wasan. Shahararren chairman nan na kungiyar ligin din Ghana wanda aka san shi da yawan surutai Kojo Vianu ya faɗa cewar bidiyon nan na binciken sanannen ɗan jaridan nan Anas Armiyawa Anas a hakika zai girgiza gimshikin kungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana, kuma ainihin wasannin ƙwallon ƙafa ga baki ɗaya zai yi kyau a ƙasar. Tsohon babban jami'in na Ashgold ya bayyana cewar wannan bidiyo da aka shirya gwadawa ranar 6 ga watan Yuni takobi ne mai baki biyu, kuma wadda aka wasa shi domin daidaita ƙwallon ƙafa a nan ƙasar nan gaba. Tsohon muƙaddashin captain ɗin Kumasi Asante Kotoko Eric Donko na dabda ƙulla a wata yarjejeniya da Ashgold, dalilin tattaunawa tsakanin wato club ɗin da manager Plain. Sannan kuma tsohon ɗan wasan Liberty Professionals ɗan wasan gaba Bernard Ata ya tabbatar da cewar lallai kwandila tsakaninsa da Tanzania Azam FC wadda aka kulla shi dududu watanni biyar kenan an kawo ƙarshen wannan yarjejeniya tsakaninsa da klubin. Shugaban kungiyar ƙwallon ƙafan ƙasar Ghana Kwasi Yantachi ya sami kansa a saka mai wuya saboda inda yayi na rajista ɗan wasansa na WA All Stars da Social Security and National Insurance Trust wato kungiyar inshura na ƙasar Ghana da yayi. Mr. Yantachi zai iya fuskantar ɗauri a gidan maza. Ridwanul La Mukhtar ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Rukunin baya-bayan nan na ɗalibai kuma ma'aikatan kiwon lafiya waɗanda Amurka ta baiwa goyon bayan basu horo sun kammala karatunsu a ƙasar Vietnam a ranar 30 ga watan Afrilun da ya gabata a ɓangaren yadda ake bincike da kula da cututtukan da ka iya ɓarkewa ba zato ba tsammani. Shehun Malami Dr. Bunkok Sheyong, kuma ministan lafiyan al'ummar jamhuriyar demokradiyyar Lao da aka fi sani da Laos, shi ya danka wa ɗaliban da suka kammala horaswar takardar shaida a bikin yaye ɗaliban wanda Michael Klein, mai kula da ayyukan ofishin jakadancin Amurka ya halarta, da Dr. Shi Yong-Soo, daraktan ƙungiyar lafiya ta duniya WHO na yankin yammacin tekun Pacific da wakiliyar WHO na Laos suka halarta. An kirkiro da horarwar watan shirin FET a takaice a Laos cikin shekarar 2009. Kawo yanzu dai an horar da fiye da ma'aikatan kiwon lafiya 70 waɗanda suka koma yankunan su. Haka kuma sun kaddamar da dabarun aiki da aka koya musu na bincike da bada dauki kan cututtukan da ka iya zama hadari a yankuna 18 na Laos. Shirin ya karfafa jami'an kiwon lafiya a kowane mataki na yin amfani da sakamakon da suka gano bayan bincike kafin yanke shawarar irin matakin da za su dauka dangane da cututtukan da suka barke. A 'yan shekarun nan tsarin da ke ƙara ƙarfi yayin da sabbin ɗaliban FET ke kammala horaswar kuma suke komawa da ayyukansu. Manyan jami'an kiwon lafiya na ƙasa da yankuna na gane waɗanda suka kammala horaswar FET saboda ƙwarewarsu a dabarun bincike da yanke hukunci yayin la'akari da sakamakon binciken, a cewar mai kula da ayyukan ofishin jakadancin Amurka Mike Klein a Laos. Abu mai mahimmanci a shirin shine shigar ƙwararrun ma'aikatan kiwon lafiya daga ma'aikatu waɗanda ke nuna haɗin kan hanyoyin da za a iya gano cututtuka masu haɗari kuma a yi bincike ko da an gano sabbin sakamakon a ƙananan asibitoci da yankunan karkara ko a kan iyakoki ko ofishin 'yan sanda ko a kasuwanni da gonaki inda dabbobi ka iya nuna alamun sabbin cututtuka masu haɗari. Wannan shine kungiyar FET na tara wanda suka kammala karbar horon. A cewar mai kula da ayyukan ofishin jakadancin Amurka Klein yace wannan shirin na nuna sadaukarwar mu ga yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin Laos da Amurka kuma da goyen bayan mu na gina dangantaka mai ƙarfi tsakanin ƙasashen biyu yayin da Laos ke aikin samun nasarar ci gaban kudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials.
To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
Kungiyar yaki da makamai masu guba ta faɗa a yau Laraba cewa wani bincike da ta gudanar ya tabbatar da akwai yiwuwar amfani da gubar chlorine a harin da aka kai a arewacin Siriya a cikin watan Fabrairu. Kungiyar ta fitar da rahoton ne akan tambayoyi da ta yi wa ma'aikatan kiwon lafiya da waɗanda suka shaidi al'amarin tare da gudanar da wasu gwaje-gwaje a inda aka kai harin a yankin Sarakim da ke gundumar Idlib. A wannan lokaci kungiyoyin kiwon lafiya da waɗanda suka fara bada bahasi sun ce fararen hula sun nuna alamar sun shaki iskar chlorine suna kuma fama da rashin numfashi kana sun anji warin chlorine a cikin tufafinsu. Jakadan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta zargi rundunar shugaba Bashar al-Assad da kai wannan harin guba a kan yankin da 'yan tawaye suke. Kungiyar yaki da makamai masu guban ta ce aikinta ne ta binciko ko yalla an yi amfani da makamai masu guban amma ba alhakinta ne ta gano wanda ya kai harin ba. Gwamnatin Siriya ta sha musunta amfani da makaman guba a cikin yaki da ƙasar take fama da shi wanda aka fara tun cikin watan Maris shekarar 2011.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Baba Yako Makili
da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyanmu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.